Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an gudu lafiya. Mahmud Lado ne tare da Aisha Tusulu muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Talata 4 ga watan Agustan shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya.
Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗi cewa yayin da ake tilastawa makarantu su kasance a kulle sanadiyar coronavirus, duniya na fuskantar wani bala'i wanda ya shafi tsara guda. A yau Talata ake sake rufe kasar Bahamas na tsawon makonni biyu sanadiyar sake barkewar cutar coronavirus. Jihohi biyar a nan Amurka a yau Talata suke gudanar da zaben fitar 'yan takara.
Kanin labaran duniyar kenan. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa kwanaki kadan bayan da gwamnatin jihar Borno ya yi ikirarin cewa ana yi wa yakin da ake yi da Boko Haram zagon kasa a Najeriya. A kasar Kamaru da ke makwabtaka da Najeriya wacce ita ma ke fama da matsalar ta Boko Haram. Wasu jama'a kasar ta Kamaru na zargin dakarun kasar da hana ruwa gudu a yakin da ake yi da mayakan, inda suke kafa hujja da yadda dakarun ke janyewa daga yankunan su. Umar yankin nan shaidu ne cewa 'yan vigilante ne da ba su da isassun makamai suke yin ayyukan sintiri domin kare fararen hula. Za ku ji mai dakarun Kamarun ke cewa. Yayin da wannan makon ake sa ran shugaban kasar Ivory Coast Alassane Ouattara zai bayyana matsayinsa kan ko zai sake tsayawa takarar shugaban kasar. Magoya bayansa na ciki da wajen kasar da masu sharhi kan salon siyasa a nahiyar Afirka na ci gaba da bayyana ra'ayi mabambanta.
Son excellence Alassane Ouattara doit être candidat à sa propre succession.
Yace ya kamata Alassane Ouattara ya shiga wannan zabe domin ya zarce akan karagar mulki.
In ka duba Afirka yau kuma gabani ba su tsara zabe bisa adalci. Idan ya dage yace sai yayi haka za ka ga abin zai faru cikin lokaci kalilan.
To muna kuma tafi da shirin noma wanda Muhammad Hafiz Baballe yake gabatarwa da kuma wasu ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email. To amma bari mu fara da jin yadda duniyar ta wani tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗi cewa yayin da ake tilastawa makarantu su kasance a kulle sanadiyar coronavirus, duniya na fuskantar wani bala'i wanda ya shafi tsara guda. Guterres ya yi wannan jawabi ne a bidiyo a yau Talata yayin da yake kaddamar da wani kamfe mai lakabin Save Our Future domin farfado da harkar ilimi bayan annobar ta duniya. Shugaban na Majalisar Dinkin Duniya ya ce daga tsakiyar watan Yulin da ya gabata akwai yara sama da biliyan 1 a kasashe 160 da suka rasa karatu, yayin da wasu miliyan 40 suka rasa karatun share fage. A yau Talata ake sake rufe kasar Bahamas na tsawon makonni biyu sanadiyar sake barkewa da cutar coronavirus ta yi. Prime Minister kasar Dr. Herbert Minnis ya sanar a jawabin da ya yi a kafar talabijin da daren jiya Litinin, inda ya faɗi cewa an ɗau wannan mataki ne bisa shawarar masana harkar lafiya. Minnis ya ce jami'ai za su yi nazarin ingancin kullen bayan makonni biyu, sannan a ɗau matakin sassautawa tare da haɗin gwiwar mutanen kasar. Ya kuma ce za a ci tarar waɗanda aka same su da cutar kuma suka karya dokar killacewar da aka yi. An kayyade fita domin sayan kayan abinci ko ruwa ko magani ga ranakun Litinin, Talata da Laraba ne kawai, daga karfe 7 na safe zuwa karfe 5 na yamma ga al'ummar kasar. Amma jami'ai da ake bukatar aikin su na da ƙarin ranar Asabar da za su iya fita. Minas ya ce akwai bukatar 'yan kasar da mazauna kasar su haɗa kai domin daƙile yaduwar cutar COVID-19. Mafi yawan masu ɗauke da COVID-19 679 an gano su ne a watan da ya gabata, wanda a halin yanzu an samu mutum 14 da suka mutu. A yau Talata, jihohi biyar a nan Amurka suke gudanar da zaben fidda 'yan takara. Daga cikin muhimman akwai takarar neman kujerar sanata mai wakiltar Kansas. 'Yan takara 11 ne ke neman a zaɓe su don su kasance 'yan takara a zaben na watan Nuwamba, domin cike gurbin sanata mai ritaya ɗan Republican Pat Roberts. Roberts ya zaɓi ɗan majalisa Rogers Marshall ya maye gurbinsa wanda ya samu goyon bayan shugabannin 'yan Republican. Daga cikin manyan 'yan takarar kujerar akwai tsohon sakataren jihar Kansas Chris Kobach da shugaban kamfanin aikin famfo Bob Hamilton. Kobach ya taɓa tsayawa takarar gwamnan Kansas a shekara ta 2018 kuma ya faɗi. Yayin da aka doshi zaben na watan Nuwamba, sanatoci 'yan Republican na da rinjaye 53 akan 47 na 'yan Democrats, waɗanda su kuma ke da rinjaye a majalisar wakilai.
Tuwa gaida Aisha ta Sule wacce za ta sake dawowa nan ba da jimawa ba domin kawo mana ƙarshen labaran duniyar. To al'ummar ƙasar Kamaru na ci gaba da nuna damuwa kan zargin da ke cewa dakarun ƙasar na yin zagon ƙasa ga yakin da gwamnati ke yi da mayakan Boko Haram a arewacin ƙasar. Kodayake kuma mun tsaron sun musanta wannan zargi. Kwararru da mazauna ƙasar ta Kamaru na wannan korafi ne bayan wani harin da ya yi sanadin mutuwar mutum 17 a ranar Lahadi da ta gabata. Ya kuma jikata wasu mutum 6 a wani sansanin 'yan gudun hijira. Kamar da za ku ji a wannan rahoton wakilin murya Amurka Moki Edward Kinzeka wanda Sarfil Hashin Gumel ya fassara mana.
Sarkin ƙauyen Ungweche da ke kusa da garin Mozogo a arewacin Kamaru, Usman Sani, ya ce yanzu sukan dogara ne ga 'yan vigilante ɗin unguwanninsu ne wajen kare kansu daga har-haren Boko Haram. Yana mai cewa an yi matuƙar rage adadin sojojin da aka jibge a yankin. Sani mai shekaru 62 ya ce kan iyakar kasar ta Kamaru da ƙauyukan Najeriya a buɗe take ba tare da wani cikakken tsaro ba, kamar yadda ya shaida wa BOA ta wata kafar aikawa da sakonni.
Je salue le déploiement de ces soldats de notre genre. Ils sont en travers.
Ya ce al'ummar yankin nan shaidu ne cewa 'yan vigilante ne da ba su da isassun makamai suke yin ayyukan sintiri domin kare fararen hula. Idan dakarun ƙasar nan ba su isa ba, me zai hana dauki waɗannan 'yan vigilante a aiki a basu horo domin su ashirin suke su kare yankunan su?
Sarkin ƙauyen ya ƙara da cewa mai yiwuwa kwashe dakarun da aka yi a 5 daga cikin ƙauyukan iyakoki 6 na ƙasar ne ya ba mayakan Boko Haram ƙwarin gwiwar kai musu hari a ƙarshen makon da ya gabata. Ita dai rundunar sojojin ƙasar ta Kamaru ta tabbatar da cewa mayakan na Boko Haram cikinsu har da mata sun shiga ne daga Najeriya suka kai wani hari a sansanin 'yan gudun hijira da ke ƙauyen na Ungwece. Cikin wata sanarwa da suka fitar, dakarun sun ce mutane da dama sun mutu, wasu kuma sun jikkata, amma kuma ba su ba da alƙalamin waɗanda suka rasa rayukan nasu ba ko kuma waɗanda suka jikkata.
Il travaille bien avec efficacité et professionnalisme.
Yace dakarun na Kamaru suna gudanar da ayyukansu na kare fararen hula da dukiyoyinsu da kuma gine-ginen gwamnati daga hararen 'yan Boko Haram. Ina kaiwa dakarun ziyara akai-akai domin na ga ko akwai buƙatar a gudanar da wasu sauye-sauye kan yadda za a tsara tunkarar mayakan na Boko Haram.
Amma a cewar Sani, mazauna ƙauyen 15 ne suka mutu a nan take bayan harin, sannan mutum guda ya ƙarasa a asibiti. Yana mai cewa wasu mutum 6 sun jikkata bayan wani harin gurneti da aka kai, sannan sama da mutum 70 sun tsere zuwa cikin daji. Harin da yana zuwa ne ƙasa da wata guda bayan da babban hafsan hafsoshin sojan ƙasar ta Kamaru, Lieutenant General Rene Cloud, ya kai ziyara a yankin arewacin ƙasar. Ya kuma ce ya kai ziyarar ce domin tayarwa dakarun tsiminsu a yakin da suke yi da Boko Haram. Sai dai ƙwararre a fannin tsaro Jim Vincent na jami'ar Yaounde 1 ya ce ya kamata dakarun ƙasar su daina tunanin cewa sun yi galaba akan mayakan na Boko Haram.
Ya ce idan sojojin ƙasar nan suna son rage hare-haren mayakan na Boko Haram, akwai buƙatar su san cewa akwai mutane matalauta da ke fama da yunwa waɗanda ƙungiyar ta Boko Haram ke amfani da su a matsayin masu leƙen asiri. Ya ƙara da cewa yana da matuƙar muhimmanci dakarun Kamaru su ɗauki matakan da suka dace domin kare dukkan fararen hula da dukiyoyi da mayakan za su iya kai hare-hare a kansu. Domin an riga an karya lagon kungiyar, abin da ya rage musu shine su rika huce fushinsu akan 'yan gudun hijira da mayakatan jin kai domin su isar da sakon cewa ba a kawar da su baki ɗaya ba.
Les terroristes demandent des mesures appropriées de sécurité, de sûreté aussi de défense.
Ya ƙara da cewa kodayake an karya lagon kungiyar, amma har yanzu tana nan a arewacin ƙasar ta Kamaru da Najeriya da kuma Chadi. Majalisar Dinkin Duniya ta bada rahoton cewa rikicin Boko Haram yayi sanadin mutura mutum 30,000 sannan ya raba mutum kusan miliyan 2 da mahallansu a Najeriya, Kamaru, Nijar da Chadi.
Bagai da Sarfilu wanda ya karanto mana fassarar rahoton Moki Edward Kinzeka. Yanzu kuma ga Aishatu Salata sake dawowa da ƙarshen labaran duniyar.
Rahotanni sun ce wani dan kunar bakin wake ya halaka akalla mutane 4 a wani shahararren gidan cin abinci da jami'an tsaro da ma'aikatan gwamnati ke fiye zuwa a Mogadishu. Wasu mutane da dama sun samu raunuka a wurin cin abincin na Lul Yamani dake tsakiyar birnin Somali. Yan sanda sun bayyana cewa dan kunar bakin waken ya tayar da bomb din dake jikinsa ne yayin da mai tsaron gidan abincin ya hana shi shiga. Daidai cewa babu wanda ya dau alhakin kai harin. Ana zargin mayakan Al-Shabab da kai harin saboda tarihin su na kai hari kan jami'an tsaro. Matsananciyar guguwar nan da aka yi wa lakabi da Isaias tana ci gaba da mamaye gabashin North Carolina. Hukumar kula da matsananciyar guguwa ta fadi cewa tunda guguwar ta shiga cikin birnin ta haddasa rashin wutar lantarki ga dubunnan gidaje da wuraren kasuwanci. Tunda farko Isaias ta sauka a bakin tekun Isle Beach tare da iska mai gudun mil 85 cikin sa'a guda, wato kilomita 140 cikin sa'a guda da karfe 11 daren jiya. Masu hasashen yanayi sun ce North Carolina da South Carolina da wasu jihohin da ke nahiyar za su samu mamakon ruwan sama. Jihohin da ke kan hanyar Isaias za su fuskanci ruwan sama mai yawan gaske da zai haddasa ambaliya a yau har zuwa dare. Rahotanni da ke nuni da cewa ayyukan kamfanoni a nan Amurka da ma wasu kasashe sun farfado daga annobar coronavirus ya sa kasuwannin hannayen jarin Asia sun zaburo a yau Talata. Kasuwar Nikkei Index ta Tokyo ta karkare kasuwanci a yau da kari na kashi 1.7 cikin 100. S&P AXF ta Sydney ta cira da kashi 1.8 cikin 100. Kospi ta Seoul ta cira da kashi 1.2 cikin 100. TSEC ta Taipei ta cira da kashi 1.8 cikin 100. A hada-hadar can yamma kuwa Hang Seng na Hong Kong ta samu karuwa har na kashi 2 cikin 100. Ta kasar Shanghai ta fadi da 1.1. Shenzhen ta Mumbai kuma ta cira da kashi 1.5 cikin 100. Ana saida gwal akan dalar Amurka 1,999.50 inda ya samu karin rabin kashi daga cikin 100. Ana saida gangan danyen mai na Amurka akan dalar Amurka 40.98 yayin da samfurin Brent kuma bai sauya ba inda aka sayar akan dala 43.29 kowace ganga.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To magoya bayan jam'iyyar RHDP ta shugaban kasar Cote d'Ivoire Alassane Ouattara na ciki da wajen kasar na ci gaba da kiransa ya tsaya a zaben 31 ga watan Oktoba mai zuwa domin neman wa'adin mulki na uku. Duk da cewa bangaren yan hamayya na ganin rashin dacewar hakan. Wannan ya sa masu bin diddigin al'amuran yau da kullum jin hankula game da abubuwan da ka iya biyu bayan wannan yunkuri a kasar wacce har yanzu bata kammala murmurewa ba daga rikicin da ya biyo bayan zaben shekarar 2010. Wakilin muryar Amurka Ayemai Sulaimani Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Tun a washegarin rasuwar mutumin da jam'iyyar RHDP ta tsayar a matsayin dan takararta na zaben Oktoba 2020, wato Prime Minister Ahmadu Gon Coulibaly, magoya bayan Alassane Ouattara suka soma kiransa ya shiga wannan fafatawa domin neman wa'adin mulki na uku. Da dama daga cikin 'yan Cote d'Ivoire mazauna Niger a ƙarƙashin jagorancin ƙaramin jakadan su Victor Akese sun bayyana irin wannan ra'ayi a wata sanarwar da suka fitar.
Son Excellence Alassane Ouattara doit être candidat à sa propre succession.
Yace ya kamata Alassane Ouattara ya shiga wannan zabe domin ya zarce akan karagar mulki. Magoya bayan RHDP da ke Niger Cap suna goyon bayansa. domin shi kadai ne yake iya lashe zabe tun a zagayen farko da kashi 65 zuwa 70 daga cikin 100 na ƙuri'u, abinda zai kare mu daga matsalolin kawance waɗanda aka saba fuskanta a ƙasashen mu na Afirka. Da yake mai da martani, shugaban ya ce ba zai bayyana matsayinsa ba a halin yanzu sakamakon zaman makokin rasuwar Gon Coulibaly. To amma masu sharhi akan al'amuran yau da kullum irin su Alkasim Abdulrahman na cewa salo ne irin na gogaggen dan siyasa.
Shi wataran yana kallon da duniya za ta mishi. Duk da takarar ta uku ba haram bace, amma wani misali zai dauka tunda idean da za a yi suna neman su shugabannin kasashen, idan ka kida ka sabka duniya na maka wani kallo na daraja. Kuma ya kasance kai abun ba da misali ne musamman cikin wannan lokacin, ko a nan gida a Afirka ko kuma a waje. Maharin kenan ake ta zada magana sai ta hada da ko su kasashen Turai musamman Faranshi, wanda ita ce uwagijiyar ta Cote d'Ivoire, ita ce uwagijiyar Watara, kuma da wasu tattaunawa na cikin gida.
A can baya shugaba Alassane Ouattara ya yi barazanar shiga zaben na 31 ga watan Oktoba, muddin sa'aninsa irin su Hari Conan-Bédié na jam'iyyar PDCE suka nuna sha'awar shiga wannan fafatawa. Kafin daga bisani jam'iyyarsa ta RHDP ta damka tikiti a hannun Amadou Gon Coulibaly, wanda rasuwarsa ta sa shugaba Ouattara ta da tuba a yau, inji shugaban kungiyar Voix des Sans Voix Nasir Seydou.
Tabbas yarda za shi ya karbi wannan tayi da sun kai mishi. In ka diba Afirka yau, shugabanni ba su tsara zaɓe bisa adalci. Idan ya dage ya ce sai yayi haka, zaka ga abin zai fara cikin lokaci kalilan, yanda su mutane za su fitowa su ce ba su yarda ba da farko, kuma a banka ra'ayi da kari abun sai dai a musu addu'a su sa musu kare lafiya kawai.
A ƙarshen makon jiya, daya daga cikin manyan jam'iyyun da suka kafa jam'iyyar RHDP wato IPDCE ta ba da sanarwar ficewa daga wannan hadaka, kuma tuni ta tsayar da dan takararta na zaben da ke tafe, yayin da a nasa gefe tsohon shugaban kasa Laurent Gbagbo ke shirye-shiryen komawa gida bayan shafe shekaru 10 a hannun kotun ICC. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma. To shin wani irin tasiri kyawawan hanyoyin sufurin mota ke yi ga fannin tattalin arzikin kasashe masu tasowa musamman ma a nahiyar Afirka? Ga Mustapha Nasiru Batsari da somin tabin wannan rahoto da zai zo muku a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu.
Samar da hanyar mota mai kyau na ɗaya daga cikin manyan dalilan bunƙasuwar tattalin arziki a tsakanin al'umma ga koma wace ƙasa ce da ke faɗin duniyar nan. To sai dai wannan matsala ta rashin hanyoyin mota masu kyau na daga cikin manyan matsalolin da ke addabar ƙasashe masu tasowa musamman a yankin ƙasashen Afirka ta Yamma, ko baya ga haddasa haɗurran da ke janyo asarar dukiya ta miliyoyin naira da ma asarar rayukan jama'a. Rashin kyawun hanyar motan na matuƙar yin tasiri wajen durƙushewar tattalin arziki a sakamakon rashin samun baki masu zirga-zirga a tsakanin garuruwan da suka shafi hanyoyin da ba su da kyau. Alal misali, babbar hanyar motar da ta tashi daga garin Kaduna cibiyar arewacin Najeriya ta bi ta birnin Gwari zuwa Fando gari, ta ratsa ta Gina ta wuce Makwa har zuwa birnin Ikko da ke can kudu maso yammacin Najeriya. Hanyar ta fita hayyacinta duk da kasancewa mai matuƙar mahimmanci wajen haɗa arewacin Najeriya da kuma kudu maso yammacin Najeriya. Da dama daga cikin direbobin da nazanta da su a hanyar sun ce rashin kyawun hanyar nema yake sa ɓarayi masu satar mutane ke cin karansu ba babbaka.
Sai ku tara a shirinmu na dare da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da caji, inda za mu kawo muku cikakken wannan rahoto idan Allah ya kai mu. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger, kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. baya ga haka, a kodayaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. yanzu kan ga shirin noma tushen arziki tare da Muhammad Hafiz Baballe.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma alladhi na kiraba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Idan masu sauraro suna biye da mu a makon da ya gabata mun fara kawo muku tattaunawa da shugaban kungiyar manoma na Najeriya reshen jihar Bauchi Barista Mahmud Haruna Yakubu wanda ya karin haske kan shirin da gwamnatin jihar ta kaddamar ta sayar da taki iri-iri don tallafawa manoman jihar. A cikin shirin namu na wannan makon wakilin Abdulhab Muhammad ya tambaye shi ko manoman sun san yadda za su yi amfani da wannan sabon taki wanda ba shi da sinadarai.
To kusan ko ina a cikin duniya musamman kasan Turai waɗanda muke koyi da su tun farko abubuwan da ake nomawa da takin zamani kuɗin sa daban ne da wanda ake noma shi ba tare da an sa masa takin zamani ba. Wato an sa masa wani taki kamar wannan wanda kake bayani akai wanda bai kunshe da wasu sinadarai wanda za su jawo ko abin ya yi girma cikin lokaci kaɗan ko kuma ya zama ya sa masa wani illa daga can ƙarshe. To komai akan fara shi ne daga farko koyan sa ake yi har kafin ka zo ka kware kuma ka san ingancin sa kuma ka san taya za ka yi amfani da shi. To ina tabbatar maka manomanmu yawancin su sun dade suna noma kuma koyan amfani da wannan sabon taki din ba zai dauki lokaci ba kuma da zaran an fahimci ingancin sa na tabbatar da zai yi kasuwa kuma su waɗanda suka kawo idan har amfanin sa ya zama an amince da shi to tabbatacce da wanda suka kawo da mu manomanmu da suke amfani da shi za su samu biyan bukata ba daddewa ba.
Kamar a kasashen da suka ci gaba kamar su Amurka manoma suna da bakin da za su yi magana su ne ma za su gaya ma gwamnati ga abin da ya kamata su yi. Shin a Najeriya ya kaga karfin manoma?
To gaskiya mun yi ta fafutuka kaina mun yi fafutukan rijista ma wannan kungiyar na manoma na Najeriya baki daya da kuma na masu kiwon kaji na fadin tarayyar Najeriya baki daya. Kafin a yi rijista karfin ɗan kungiyar manoma bai kai ma karfin da suke da shi ba yanzu a ƙasar nan. Saboda ba da dadewa ba ministan aikin noma ya yi magana da shugabanmu na ƙasa cewa duk abubuwan da gwamnatin tarayya za ta yi wanda ya danganci harkan aikin noma lallai za a tuntubi kungiyar manoma na ƙasa baki daya da sauran kungiyoyin manoma da suke cikin ƙasar nan saboda su ne suke ƙasa suke noma su suka san illa da kuma inganci da nasarar da ake samu a aikin noma. Saboda haka a fahimta na a yanzu kungiyar manoma ta dauko hanya na inganta aikin noma a Najeriya fiye da yadda yake a shekarun baya.
Akwai wani shiri da gwamnatin tarayya ta bullo da shi inda ke ta ware kuɗi fiye da biliyan 3 na naira domin wato magance wasu irin abubuwan da suke kawo barna ma shuke-shuke mu haka. To ku ya kuka ga wannan yunkuri na gwamnatin tarayya?
Yunkuri ne na gari saboda gwamnatin tarayya ta dauko hanyar taimakawa manoma ba kuma taimakawa manoma kawai ba wato in an lura taimakawa kasa ne baki daya. Idan har aka bari wa'annan kwari ko tsuntsaye wanda mun ga sun fito a makwabtanmu a shekarun baya shekarun da ta wuce sun fito a wajen Nijar da sauransu sun gali kuma sun yi ta'adi mummunan ta'adi. To ina ganin gwamnatin tarayya ta yi tanadi ne saboda koda wannan abu zai bullo to tana shirye kuma ta ba da kuɗi isasshe yanda za a magance don muddin ba an kashe tsuntsayen nan ba ko wa'annan fari da suke tasowa ba to idan da za su mana ba za mu so mu ji ba ko mu gani.
Kungiyar ku nan na tabbata akwai mata manoma wanda su ma suna cikin wannan kungiya. Yaya ka ga yanda mata suka rungumi harkar noma?
Baya a shekaru biyu ko uku da suka wuce a nan Bauchi matan da suka rungumi aikin noma kuma wanda suke samun alheri a cikin magana aikin noma ba sa misaltuwa. Akwai manya-manya a cikin su wanda suka rungumi noman shinkafa a sana'a kuma suna samun biyan bukata ba kawai wanda za su ci ba har ma wanda za su sayar su biya wasu bukatunsu. Saboda haka an samu inganci fiye da duk yadda kake tsammani a kungiyarmu na manoma musamman ta fuskar mata. A matakan da gwamnatin Bauchi ta dauka ina ganin a yanzu lokacin da aka zai takin nan kaga an kira wata fitacciyar mace wanda aka ce a zo a sayar mata da taki ta bukaci kusan buhu 30 aka ce maka mata ta sayi buhu 30 kai ka san abin da za ta noma ya fi karfin wanda za ta ci kuma ya cimma wanda za ta biya bukatunta in aka yi nasarar damina. Saboda haka mata sun dauki sahun gaba a cikin maganar aikin noma a jihar Bauchi.
Daga karshe ya kake hasashen damina bana ganin dai ce wancan shekara a irin wannan lokaci ruwa yake sosai.
Ai to gaskiya akwai alaman karancin ruwa daga farko, ba mu san menene karshen zai nuna ba. A kullun gwamnati ta tarkashin DSADP suna jan kunnen ƴan kungiyar wato manoma maza da mata baki daya da tabbatar da an samu iri mai inganci kuma irin da zai zama ya nuna a cikin lokaci kalilan.
Masu sauraro, anan zamu da sanya a cikin wannan shirin namu. Sai makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shugaban kungiyar manoma na Najeriya reshen jihar Bauchi, barista Mahmud Haruna Yakubu da kuma wakilin Abdulhab Muhammad, sai Julie Leathers Gresham da ta maka wajen hada mana sauti. Muhammad Hafiz Baballa nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Gaida Muhammad Hafiz Baballe. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email.
A yau sakonmu na farko na haɗin gwiwa ne daga Babba Haruna Bajoga da Yahaya Baba Alhaji, inda suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna addu'ar Allah ya cika wa gwamnan jihar Borno Baba Gana Umar Zulum burin shi na son samar da zaman lafiya a jihar tashi ta yadda za su samu runtsawa da yin harkokin addininsu da na rayuwarsu ta yau da kullum cikin salama. Saƙonmu na biyu ya fito daga Jamila da Fati, matan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, inda suka ce VOA Hausa, da a ce masu mulki za su samu damar tattaunawa da wanda ya mutu, to wallahi da ko kujeran mai unguwa ba za su sake nema ba, balle ta kansila. Koda kuwa za su mallaki duk duniya da abin da ke cikin ta ne. Saƙonmu na gaba ya fito daga Abubakar Maidoya Azari, inda ya ce sashen Hausa na VOA tabbas yabon gwani ya zama dole. Muryar Amurka kin zamo kafar yaɗa labarai ta ɗaya wacce talakawa ke alfahari da Allah ya ƙara muku juriya da hazaƙa. Saƙonmu na gaba ya fito daga Biliyaminu Gambo Konkol daga ƙaramar hukumar Maiha ta jihar Adamawa, inda ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na VOA, don Allah ku bani dama na taya ɗaukacin al'ummar musulmin duniya murnar kammala bikin sallar layyata bana lafiya. Allah ya maimaita mana ya kawo mana ƙarshen dukkanin matsalolinmu tare da ba mu dacewa a nan duniya da ma gobe kiyama. To a yau saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi, inda ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa, muna kira ga shugaba Buhari cewa ya gudanar da binciken ƙwaƙwaf akan yadda sojojin ƙasar suke yaƙar Boko Haram. To masu sauraro, ku ci gaba da aiko mana da ra'ayoyinku.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
To Muhammad, babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗi cewa yayin da ake tilastawa makarantu su kasance a kulle sanadiyar coronavirus, duniya na fuskantar wani bala'i wanda ya shafi tsara guda. Guterres ya yi wannan jawabi ne a bidiyo a yau Talata, yayin da yake kaddamar da wani kamfe mai lakabin Save Our Future domin farfado da harkar ilimi bayan annobar ta duniya. A yau Talata ake sake rufe kasar Bahamas na tsawon makonni biyu sanadiyar sake barkewa da cutar coronavirus ta yi. Prime Minister kasar Dr. Herbert Minnis ya sanar a jawabin da ya yi a kafar talabijin da daren jiya Litinin, inda ya faɗi cewa an ɗau wannan mataki ne bisa shawarar masana harkar lafiya.
Masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana, za ku jimu da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Amma kafin nan bari mu mika saƙon ta'aziyya ga iyalai da ƴan uwan Malam Muhammad Ismail wanda aka fi sani da Ustaz, wanda Allah ya yi wa rasuwa a daren jiya Litinin a Jos da ke jihar Plateau Najeriya. Da fatan Allah ya sa ya huta, amin. yanzu kan a madadin ita Aisha ta Salawaci ta taya ni gabatarwa sai kuma Julie Nevis Gresham da ta hada shirin ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu.